أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيغوة الربيع الأول هجرم من دان الله صلى الله عليه وسلم دبو داد ليه دودة ثلاثين دا تقوص يعني دي دا ليا غوة انشاء بيو شكرا دبو بيدا بوما شاشدا wannan masallaci Masjid al-Imam al-Bukhari da yake wannan layi na ainihin wato Katago Road a cikin wannan gari na ainihin wato Kaduna a wannan unguwa ta Fidon Wada a daidai wannan lokaci bayan sallar asuba muke gabatar da karatu cikin littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na babban malami Wahid Abdul Salam Bali. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu. Malam ya fara mana bayani a kan kitabun tahara, wato littafin tsarki, yayin da ya fara da babin alola. Ya ce abu na farko, alola alama ce ga musulmi ranar alkiyama. Abu na biyu, alwudu'u wato alola hilyatul mu'min, kwalliya ce ga mu'mini. Abu na uku, malin ya ce alwudu'u yukaffiru dhunuba, alwala yana kankare zunubai sannan yana shafi kusakurai. Allah ka kankare mana zunubanmu kuma ka shafe mana kusakuranmu. Abu na uku, malin ya ce ko na hudu, shine at-taharatu tsarki, nisful iman, rabin imani. Abu na biyar da za mu tashi shine isbagul wudu, wato cika alwala. يرفعوا درجتك في الجنة زي تقمزينك أتكين الجنة. روى مسلم، الإمام مسلم يرويت أن أبي هريرة رضي الله عنه لقى الإمام أبو هريرة ألا يكارى مصر الدا يتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي ألا أدلكم بذن شريدكو إنونا مقبا ألا ما يمحو الله به الخطايا akan abin da Allah yake shafe kusakurai da shi, wayar fa'u bihi darajat, sannan ya daga mutum da shi zuwa wasu darajoji. Kalu sai sahabbai suka ce bala ya rasulullahi, haka ne muna so ka nuna mana. Kala sai annabi ya ce wa sahabbai shine isbagul wudu, shika alula alal makarihi, akan lokacin da ake kyama, wato lokacin da ake kyamar taɓa ruwan sanyi kamar lokacin da za mu fuskanta nan gaba kenan. Wato mutum ya daure ya zamantu ya yi alola a lokacin da ake kin a taɓa ruwa, sai dai ba kamar yadda wasu suke cewa ba saboda guluyi, wayan kana so ka samu wannan matsayin ka bari ma a cikin sanyi ka nemo ruwan firiji wanda ya kankara sai ka alola da shi, na wannan guluyi ne gaskiya. Saudaka kuma dai da wani irin ruwa mutum ya alola da shi ya danganta, don musulunci bai daba kuma don kana neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ka kai kanka zuwa ga abinda za ka cutu. Shi yasa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalluka, kada ku jefa kanku zuwa ga halaka. Saudaka ba laifi idan ana sanyi akwai ruwa mutum ya ga zai yin alola da shi da sanyin ba abinda zai same shi ba laifi, amma in ya ga cewa wannan ruwan ya yi sanyin da idan ya yi alwala da shi sai ya cutu, to haramun ne ya alwala da shi ya nemi ruwan da in ya yi alwala ba zai cutu ba, bisa ga ka'idan da Allah maɗaukakin sarki ya sa cewa wato wala tulqu bi aydikum ila tahalluka. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya, da suka yi tafiya ana tsananin sanyi, wani daga cikinsu sai janaba ta kama shi, da janaba ta kama shi gashi kuma an masa rotsi an ji masa ciwo a katin da jihadi suka fita, sai ya tambaye su ya ce musu yana fa jin sanyi ran gaskiyan gaske ba zai iya yin wanka da ruwan nan ba, ba wata fatawa da ta nuna zai iya yin wani abu wannan ba wannan ba. Suka yi istihari suka ce gaskiya babu, dole ne sai ya wanka nan, ita ce kaɗai hanya. To ga ciwo a jikinsa ya je wannan wankan, wankan sai ya ja masa mutuwa. Da aka dawo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ga abin da ya faru, annabi ya ce musu, ya ce musu qataluhu qatalahumullah, kun kashe shi Allah ya wadaran ku, ba ku kyauta ba. Halla sa'alu idan lam ya'lamu, me yasa ba za ku tambaya ba idan ba ku san abu ba. Ya ce musu lallai maganin kowace ainihin wato matsala a wajen ilimi, in baka san abu ba ka ainihin wato yi tambaya. Sannan wa kasaratul khuta, da yawan taku, ilal masajidi zuwa masallatai, mutum ya tattako wato daga gidansa zuwa masallaci, yana daga cikin abin da yake daga darajar mutum a gidan aljanna kwarin gasken gaske. Wantidaru salati ba'da salati, da jiran sallah bayan sallah, mutum ya zama yana da kokarin da idan aka yi sallan magariba zai iya haƙuri ya zauna a masallaci, ba zai fita ba ya jira sallar isha'i, tunda ita ce kaɗai sallar da za a iya buga misali da ita wajen abin da ya shafi jira. To wannan in mutum ya zamanto sallar kaɗai yake jira, to ballantana mutum ya haɗa abu biyu, shi ne ga intizarus sala, sannan ya sa'a daidai lokacin bayan magariba majlisi ne na ilimi ake yi, yana kuma jiran sallar isha'i ta yi. Duk duniya ba wani majalisi da yake da kima da daraja a gurin Allah kamar majalisin da za a zauna ana karantar da mutane alhalalu walharam. Shi yasa al-Imam Abu Huraira ya zo wucewa ya ga mutane a bakin kasuwa ana ta siye da siyarwa, sai ya ce musu ga gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can a masallaci ana raba, kowa ya je karbo nashi. To su kuma mutane da ka ce ana rabo, to kowa ba abin da yake halaccewa in ba ana raba kuɗi ba, kawai aka ruga da gudu. Ya ce kuma ku je kowa ya karɓo nasa, za ku same ni a nan. Suka je masallaci suka dudduba suka dudduba, su dai sun ga mutane an yi halka halka ana karatu. Aka dawo aka same shi aka ce ka ce ana rabo, mu mun je masallaci ba mu ga kowa ba. Sai ya ce musu da kuka je masallaci ba ku ga mutane sun yi halka halka ba, wayannan na karatun Qur'ani, wayannan na karatun hadisi, wayannan na karatun kara. Suka ce eh mun gani. Sai ya ce musu ai za ka mirasu rasulullahi, ya ce ai ina nufin ku je masallaci ku karɓo ga gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can ana raba. Saboda su annabawa dama ba su mutu sun bar tarin wani abu wanda za a raba ba, sai dai ilimi kawai. Shi ne fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. To matsala muka samu ne, in ba dan mun samu matsala ba a rayuwa ba za ka taɓa haɗa mutumin da yake ƙoƙarin nuna maka hanyar Allah wacce za ka tafi lahira ka kuɓuta ba da wanda zai ɗauki kuɗi ya baka. Idan mutum yana ɗaukar kuɗi ya baka, gayar abin da zai faru shine gangar jikinka ta rayu. Shi kuma gangar jiki da kake ganinsa ba shi da wani amfani daga ran da aka cire ran. Yanzu nan gurin da wani za a cire ran nasa, wannan gangar jikin ba ta da amfani. Inda ba za a ɗauke shi a kai shi a rufe shi ba ma, to daga ƙarshe za ka ga in ba sa'a ba wari zai wa mutane. To don haka shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala abu biyu yake saukarwa daga sama, akwai al-ruhu wato akwai al-ma'u ruwa, duk abin da ɗan adam yake ci a rayuwarsa ta duniya sababin arzikin shine ruwan sama. Don haka Allah ya sha faɗa a Qur'ani cewa ruwa arziki ne. Allah zai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, arziki saboda ku. Sannan Allah madaukakin sarki zai faɗa ya ce ainihin wato rizqan lakum fa ahyayna bihi baldatan baita kadhalika al-khuruj. To yadda yake saukar da ruwa daga sama ya zama shine sababin rayuwar kowace halitta, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, to haka kuma yake aiko da wahayi daga sama. Saboda idan ka ci abinci ka sha ka zauna a guri mai kyau ka kwanta a guri mai kyau ka hau abun hawa mai kyau ka hau titi mai kyau, wannan duk yana da alaka da gyaruwar jikinka ne. To sai kuma aka turo wahayi daga sama don ya zaman tushi, kuma yana da alaka da gyaruwar ruhinka, ranka. Shi yasa zamu ga a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran wahayi ya ce masa rai. In yace ata amrullahi fala tasta'jiluhu, sai yace subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, sai yace yunzilul mala'ikata birruhi. Allah yana sakko da mala'iku da ruhi. Me ruhi? Shine wahayi. Da haka Allah yake cewa rafi'ud darajati zul arshi, mai madaukakiyar daraja ta ƙarshe shine ma'abucin al'arshi. Yulqir ruha, Allah shi yake saukar da rai, shine wahayi. Ala man yasha'u min ibadihi, akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Liyunzira yawmat talaq, dan yawa mutane gargadi da kashedi da ahir da jan kunne cewa akwai ranar da mutane za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. Ita kuma rai da kake gani, dama tun san da kana cikin ciki, kai wuce ɗugun mani, ka zama jini, ka zama musga, da aka tashi turo mala'ika zai busa maka rai daga sama ya zo. Shine warruhu fika wadi'atun uditaha, rai da kake ganin taro aka ɗauka aka baka. Sataruddaha birragmi minka wa tuslabu, kuma dole wanda suka baka aro akwai lokacin da za su zo su ba su kayansu, kuma ka isa kai jan wuya ka ce ba za ka bayar ba, dole ka bayar. To don haka da an zare ran za ta koma zuwa ga asali, dama daga sama aka turo da. Ana zare ran in ta koma zuwa ga asali, ita kuma gangar jiki sai ta koma zuwa ga asali, dama asalin ɗan adam daga ƙasa ne. To don haka kimar kowane ɗan adam kuwa shine yana da alaƙa da yadda ya ƙoƙari gurin gyara wannan ruhin kafin a zare ta ya koma zuwa ga Allah, ba yadda ya ƙoƙari gurin gyara jikinsa ba. To ba kuma abinda zai gyara ruhin mutum, matuƙar mutum ba yana da alaƙa da karatu ba, da inda ake yin karatu. Da haka mutane su daure ya zamanto suna haɗa abu guda biyu, intizarus salah ba'da salah, jiran sallah bayan sallah. Sannan musamman idan an ce guri majalisi ne na karatu, su jira sallah, sannan kuma suna jiran karatu, suna sauraron karatu kafin lokacin sallah. To ba abin da ya kai wannan ainihin wato falala da daraja. Amma mafi yawancin masallatanmu yanzu da an yi magariba, nasihar da ake ba ta wuce awa ɗaya, amma za ka ga mutane ba za su yi haƙuri ba, ba su da lokacin da za su saurara. Kuma ma la'asafi shadid, da ake mutum ya bar masallacin wani abu mai muhimmanci zai yi da sauki. Wani yana fita daga masallacin ya ki tsayawa a masallacin, amma la yana fita wajen masallacin za su keɓe da wani su tsaya a wajen, in aka fara musun kwallo to har sai an kira sallar isha'i kuma ana sai ana gabza musun kwallon. Da haka shi yasa malamai suka ce duk lokacin da kaga irin wannan yana faruwa cikin mutane, to alama ne na gaskiya imanin mutane yana rauni. Ta yadda inda limami zai ja sallah minti goma, goma sha biyar mutane su fito zai ai ta ƙorafi, ai ta faɗa cewa limamin nan ya ci katsananta, ya ja dogo sura. Amma kuma sai su tsaya da waje a wani suna fira a tsaye a wajen masallacin minti 30-40 awa ɗaya a tsaye, a lokacin da yake ɗin bai ce shi ya takura kan shi ba, ya zai zo nan gurin ya tsaya awa ɗaya, amma sai ce limami ya ja sura minti 15. Wannan ne to duk sanda kaga mutane na faɗa irin wannan, to gaskiyar magana imanin ne yake samun matsala. Ya kamata mutane su ji tsoron Allah, lura da wannan al'amari a gyara shi. Sai annabi ya ce fadhalikum ar-ribatu, fadhalikum ar-ribatu, wannan shine jiran dako, wannan shine ainihin wato jiran dako. Da haka yana daga cikin abin da malamai suka fassara shi da sura da aya cikin surata Ali Imran, cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ar-ribatu yana daukan jiran dako a iyakar boda da take ƙasa ce ta musulmi da kafare, dan ka a shigo a kawo musulmi farmaki. Sannan intizari salah ba'da salah, jiran sallah bayan wata sallah, ana ce masa shi ma ribatu, da nassan hadisi daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa zamu ga daga cikin nau'ikan mutane guda bakwai da za a ji a ajiye a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala, akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, akwai mutumin da aka rataye zuciyarsa da kan masallaci, jiran yake kawai a kira sallah ya tafi, jiran yake da yaji an sa wani abu na alheri a masallaci ya tafi, ya samu lokaci ya zo masallaci ya zauna ya karatun Qur'ani. To irin wannan sai kaga an ajiye mutum a inuwan al'arshi ranar da ba wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na shida, malin yace al-muhafazatu 'ala al-wudu'i, wato kiyayewa akan alula, dalilun 'ala quwwati al-iman, dalili ne akan karfin imanin mutum. Rawa ibn Maja wa sahahahu al-Albani, al-Imam ibn Maja ya ruwaito, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya sahaha wannan hadisi an Tsauban, daga Tsauban annan nabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ya ce istiqimu, lalle ku tsayu akan tafarkin Allah, tuflihu, za ku rabota. Sai yace wa khayru a'malikum as-sala, mafi alherin aikin ku shine sallah. Mun yi bayanin wannan a baya. Walan yuhafiza 'ala al-wudu, annabi yace ba mai kiyayewa akan alwalayi ta yadda ya kamata, kuma ya zamanto koyaushe yana tare da ita ba ta karewa, illa mu'minin, sai mutumin da yake da cikakken ainihin wato imani. Sannan bayan wannan yana daga ciki shine sai fadli suwak, falalar goge baki. Na farko istimali suwak, yin amfani da aswaki, yurdika anka rabbak, yana yardar da ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Idan ko an ce aswaku, to ba ana nufin itaci ba kadai, a'a, abinda ake ce ma aswaki duk wani abu da za a yi amfani da shi a tsarkake baki, shi ake ce masa aswaki. Da haka itace ma ana ce masa aswaki ne don ana amfani da shi a tsarkake baki. To gwargwadon yadda zamani ya canja, gwargwadon yadda kowane aswaki yake zuwa, kamar yadda idan an ce alƙalami, to alƙalami ya danganci yadda zamani yake zuwa. Da an ce alƙalami shine wani karan dawa ne ko gamba da za a kariyo a daji a zo a fike shi ana dangwala a tawaje, amma ina yanzu alƙalami ai ya wuce nan. Wannan wayatawa keyboard din da ke jiki wanda za a daddanna rubutu ya fito, shi ma alƙalami. Alƙalamin ma ya kai ga wasu kwamfutocin da suke fitowa, ba ma ka ganin kawai sai ka ɗauki wani abu kai ka zazzana duk abin da kake so ka riga ka gama. Duk wa'innan fensuran da za ka gani da jurika kala-kala duk ya daga cikin nau'in alƙalami. To haka aswaki yake, da haka da brush da makilin da duk ma wani abu da zai fito wanda za a yi amfani da shi gurin tsarkake haƙura, to shi ne aswaki, ba itacen ba ne ainihin wato aswaki. Ina fata an fahimta. Rawan Nasa'i, الامام النسائي يا رويك والصحاح والالباني، الامام الالباني يا انغنت عن عائشة دغنا انا عائشة ما تر النبي محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال شيء النبي ياتي السواك، واتو شيء اسواكي مطهرة للفم، واتو اركتي باكيكي مرضات للرب، صنينا جنيو يرضى الله سبحانه وتعالى yin aswaki din. Da haka sai a daure mutane da Allah a danga kula da goge baki yadda ya kamata. Sannan awqat istihbab as-siwak, lokutan da ya zama mustahabbi a dinga yin aswaki. Na farko inda al-wudu, lokacin alwala. Zai yi kyau ya zamanto duk lokacin da mutum zai yi alwala ya amfani da duk wani abu da yake tsarkake baki ya tsarkake bakinsa da shi. Rawa Ahmad وصححه الألباني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أحمد يرويته كنن وتو يرويته الإمام الألباني إن كنت دغ أبو هريرة الله قال ما سيدع النبي ياتي لولا أن أشك على أمتي بعدن كد إن تاكرا لأمة تابا إن ستا سكين مثلا la'amartuhum bisiwak, da na ba su umarni cewa sai sun dinga yin aswaki inda kullu wudu'in, a wajen kowace irin alwala. To me yasa annabi ya ce ba dan kada in takura ba da na umarce su? yanzu inda annabi ya faɗe shi a matsayin umarni dole sai an yi ce duk wanda zai yi alwala sai ya yi asawaki to mun faka yi alwalan ba kai asawaki ba alwalan ba ce ma to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka yake ba saboda Allah ta'ala ya ce bil mu'minina azizun alaihi ma anittu duk abinda zai takurawa al'umma ya saka su cikin matsala da wahala wannan abin yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa nana Aisha take cewa ba a taba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabi akan abubuwa guda biyu ba ɗaya idan an yi shi za a samu lada 100 amma akwai wahala ɗaya idan an yi za a samu lada 50 ba wahala kuma wanda za a samu lada 50 shi al'umma za ta iya illa ikhtara aysaruhuma sai annabi ya zabi wanda yafi saukin ga al'umma shi malam ya kun isman matukar wannan abun ba zanubi bane sai yasa ta ce idan ko abu saban Allah ne to manzon Allah ya fi kowa nisantar wannan abu ta ce tunda annabi yake bai taba daukar mataki ba in shi aka taba in kaga ya dauki mataki to Allah subhanahu wataala aka ainihin wato taba shi yasa lokacin da annabi ya zamanto ya fi kishi ga Allah madaukakin sarki akan duk wata doka da take tashi ci sai shi kuma Allah ya fi kishi akan annabin sama da kowa yasa shi annabin shi ka taba sai hakuri kyale kama baka taba addini ya zura maka ido ya shiru to shi yasa yanda ya zamanto damuwar sa ita ce abin da ta dama addinin Allah shi kuma sai Allah ya damu da abin da ya damu da shi to al'ummar musulmi kuma din ne suke a duniya da za su zamanto wannan ita ce kaidar su abin da ya dama addinin Allah ita ce damuwar su to tasu damuwar Allah zai dauke musu amma lokacin da ya zamanto kowa damuwar sa ita ce damuwa abin da ya damu addinin Allah ba damuwa bane shi yasa kake ganin kullun kuma Allah kara hada mu da damuwa yake a hada ka da buhun masara yau ya ka da kai gobe ka ka da shi jibi ku zubar gadi haka za a ci gaba dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan abu na biyu inda salati ana buƙatar lokacin da mutum zai yi sallah in yana da alula to ya aswaki fi sahihaini ya tabbata a Bukhari da Muslim an Abi Hurairata دعا الإمام أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا فدا ياتي لولا أن أشك على أمتي أو على الناس بعد أن كان انتاك راما الأمة تابقوا متاني النبي يتي لأمرتهم دانا أمرتي سبس سواكي لسدنغ ين أسواكي مع كل صلاة تارد قوة عينهم وتصلى قلين أكد عكي بقاتر متاني سدنغ ين أسواكي سنغوغي باكينسو shine inda lintibahi minan nawmi lokacin da duk mutum ya farka daga bacci kana tashi daga bacci to ka goge bakinka fi sahihaini ya tabbata daga a cikin Bukhari da Muslim an Huzaifa daga Huzaifa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance idza qama idan ya miƙe ya tahajjada dan yi sallah da daddare ya shusufahu fi siwaki yakan goge bakinsa da aswaki ne haka annabi yake saboda shi sallar dare a gurin sa wajibi ce ba kaman mu a gurin mu ba mustahabbi ne yadda ka san sallar azhar ta kubuce maka ba kai ba sai ka rama ko magariba ko isha'i ko asuba to haka annabi yake ba yadda za a iya bari sallar dare ta kubuce masa bai ba sai yayi shi yasa yake suratu hud da ƴan uwanta sun sa na tsufa shayya badni uhudu wa akhawatuha to kuma malamai sun ce a cikin sallah wani yanki na dare yana da wani sirri wanda wallahu bihim alim yana daga cikin sirrukan duk wanda yake iya daurewa ya tashi sallah raka'a biyu da daddare ko hudu ko makamantan wannan to zaka ga Allah zai bashi daukan karfin duk wata musiba da za ta zo a cikin addini ba za ta girgiza shi ba gaskiya wannan yana daga ciki tun haka dai idan annabi ya miƙe zai sallah da daddare yakan goge bakinsa sannan guri na hudu shine inda tilawatul qur'an lokacin da mutum zai karanta qur'ani yana daga cikin adabu na karatun qur'ani shine mutum ya goge bakinsa rawal bayhaqi fi shu'ab imam al-bayhaqi ya rawaito a cikin shu'abul iman wa sahahahu al-albani an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala علي بن ابي طالب قال لك قال ما سيدا يتي امرنا رسول الله بالسواك النبي يا امرتي مدين اسواكي وقال يتي ان الابد للي باوا فا idan qama yusalli idan ya miki yana salla atahu almalak malaika zai zo masa fa qama khalfahu sai ya tsaya ta bayan sa yastami'u alqur'ana wa yadnu duk lokacin da ka tsaya kana karatun qur'ani to kana salla to malaika zai zo ya tsaya bayan ka yana kusanto ka wala yazalu ba zai gushi ba yastami'u yana sauraron karatun qur'anin da kake wa yadnu yana kusanto ka hatta yad'afahu ala fihi har sai ya dauki bakin sa ya sanya daura da wanda yake karatun alqur'ani din wala yaqra'u ayatan illa kana fi jawfil malak ba yadda za a yi duk ayat da ka karanta face sai ta fada ta bakin malaikan zuwa ainihin wato cikin sa ina fata an fahimta to da haka ake bukatar a irin wannan yanayi idan mutum zai karatun qur'ani yayi kokari ya zamanto yana tsarkake bakin sa guri na biyar shine inda dukhulul manzil lokacin da zaka shiga gida ka je kayi harkokinka ka gama bugabugarka ka zo zaka shiga gida to sai kuma ka samu ka goge bakin ka saboda rawa muslim an al-mikdam ibn shirihin an abihi qala yake cewa fa altu aisha na tambayina na aisha qultu nace mata bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama da wani abu annabi yake farawa idan dakala baitahu idan ya shigo gidansa qala sai take cewa bisiwaki da aswaki annabi yake farawa to a cikin wannan zaka ga akwai tsafta kwaran gaskiyan gaske ta yadda mutum yake goge bakin sa da aswaki duk wanda yake kula da goge bakin sa zaka ga hatta wajen kis da matarsa ba ta gudun sa bai gudun ta amma mutum ya bar kansa bai goge bakin sa to magana ma zai zo yana yi saitin mutum yana magana wanda suke magana da shi yana dan kau da kansa shi kuma bai san dalili ba saboda ya bar bakin duk da annakiya kaga tuntun musulunci ya riga ya zo da wannan tsari to akwai abubuwan da yake namu ne na addini sakaci ya ja aka karbe daga gurin mu har ake ganin kaman arowa muka ainihin wato yi an fahimta yi duk mutumin da ya karanta hatta wannan littafin lamiyatul zakat bayan tuhfatul hukkan akwai abubuwan da zaka ga a shari'ance ana yi zaka dauka shari'a ce ta baturi kuma wallahi ba shari'a ba ce ta baturi a musulunci suka karanta suka gani shi yasa na daga cikin sirrukan da yasa duk da kasashen turawa sukan dan yi guluyi su wuce gona da iri to zaka gana daga cikin sirrukan da Allah ya bar kasashen suka zauna lafiya ta wasu bangarori shine sukan yi kokari wajen dabbaka wasu dokoki wanda suka shafi musulunci yanda kaman masalan tausiyawa mace da kuma tausiyawa karamin yaro a wannan abu ne da yake tunin addinin mu yana da tsari da ka'ida ainihin wato akan sa yanzu akwai wasu gidajen rediyo guda biyu akwai wani gidan rediyo ana ce masa wal jama'a FM duk ranar talata ina masa karatu daga nan Najeriya karfe 3 na dare zuwa karfe 5 na asuba sannan ranar litinin akwai wani gidan rediyo ana ce masa alkitabu wa sunna shi ma na fara masa karatu karfe 4 zuwa 5 da rabi ko 6 haka mun kana tattaunawa da su zaka ga yadda ake kula da abin da ya shafi harkar kananan yara a can da mata abin zai baka mamaki kwaran gaskiyan gaskiya wanda har sun wuce gona da iri akan wasu abubuwa to yanzu maganan kula da kananan yara da mata a tausaya musu a jikinsu wannan abu ne wanda yazo a tsarin mu na addinin musulunci saboda da mata da kananan yara mutane ne wanda suke da rauni kwaran gaskiyan gaskiya shi yasa annabi kafin ya bar duniya sai da yace Allahumma inni uharruzu ilayka haqqal da'ifaini Allah ina kawo ƙara gurinka akan haƙoƙin masu launi guda biyu annabi yace akwai almar'atu mace sannan akwai kananan yara wanda suke ainihin wato marayu to wannan yana daga ciki dan haka yanzu hatta maganar idan mutum zai shiga gida sanda zai shiga gida yana shiga iyo matarsa ki dan shine yaran da za a gani karka zo kana karatun alari ana wal qublatu da sunbanta kai da kake fasara baka san me sunbanta ba su ma wanda aka yi fasara ba san sunbanta ba dan haka za a tashi a duhu a yi karatu yadda za a gane shine idan an ce al qubla shine kis to wannan kis din mutum ya sumbaci matarsa sanda zai fita ko sanda ya dawo. Sai kaga da wahala mu kaga a musulunci ana dabbaka shi, amma sai kaga wanda ba musulmi ba suna ne suna dabbaka shi, kuma gurin mu suka ga wannan suka ainihin wato koya. To dan haka yana da kyau gaskiya a dinga kula da kogi baki, musamman masu gidaje, masu iyalai. Idan ana goge baki yadda ya kamata, to insha Allah yayin da namiji zai sumbaci matarsa ko matarsa za ta sumbaci namiji, in baki bai wari to abu ne wanda yake ba zai ba da matsala ba, amma an baki yana wari to gaskiyar magana tsakani da Allah akwai matsala gaskiya. Kuma yanzu aka zo aka cika masallaci bakin kowa yana wari, to daga ƙarshe me zai faru? Dole za ka je masallaci shi ma ya ɗauka ne. Kuma Allah cewa ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ku riƙi kwalliya yayin da kowa zai fito daga gidansa zuwa masallaci. Sannan guri na shida shine inda taghyir ra'ihatil fam, yayin da warin baki ya canza to ana buƙatar da kaji bakinsa yanayinsa warin ya canza, to ana buƙatar a goge baki ma a wannan lokacin. Rawa an-Nasa'i wa sahahahu al-Albani an Aisha anna an-Nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala an-Nabiyati as-siwaku wato as-siwaki matahharatun wato tsarki ne lilfan daga baki mardatun lirrab, sannan yana janyo yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah madaukakin sarki zai yadda da mu gabaki da, kamar yadda malam ya gabatar a farko kafin a fara karatu cewa an samu matsala na dandare to yau, kuma yadda ya faɗa din da gaske tabbas na san akwai mata a gidaje da sauran bayan Allah da suke saurara karatuttukan nan ba za su ji daɗi ba yau. Ina fatan mutane za su karɓi uzurin, za a ainihin wato yi haƙuri. Kawai shawarar da nake bayarwa, na farko da yadda ka yi ƙoƙarin kauce ma abu, idan ya zamanto tsari ne na Allah ba za a kauce masa ba, to ba yadda za a yi. Shi yasa ma inda ma a ce janareton guda biyu ne, kaga guda biyu ne, amma wannan ya ƙi tashi, kaga ya ƙi tashi saboda Allah bai so a amfani da shi ba. Kaga in ya kamata dama ya zamanto in ɗaya yana gurin gyara ɗaya yana ne, ɗaya yana nan, to kaga ɗayan yana gurin gyara wanda kenan ɗin ma ya ki tashi. Da fatan dai ina fatan mutane za su karɓi ainihin wato uzurin. Da haka wannan shine karatun da za mu yi a taƙaice. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.